ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا شدى وتا جماد الآخرة شكرة دبو إلري هؤلاء أربعين دا بير هجرة من زنزيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شيني كما يداتي دا أشيرن دا وتنشاء دا شكرة دبو بيو دا أشيرن دا أكو شكرة ميلادية وزام تقبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكين درس لتافة من البركة لتافة الكبائر واللفر بابا مالمي شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله أولا ساتي دي قباتا ينقوى إدن بأمان تابا هر يزدي كراتو أتكين كبيرة تقوم شاشدة بكاربة الكبيرة السادسة عشرة شين غش الإمام الرعية وظلمه لهم ها انتر شوغبا wanda yake wa shugabanci da kuma zaluntar sa a gare su to wannan shine babin da muke karatu a cikin sa kuma mun tsaya ne hadisin annabi irada aminci su ara tabbata a gare shi yake cewa ayyuhan nas muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar za mu tashi hadisin da Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda malai ce wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man ahdatha fi amrina hadha wanda ya farar a cikin al'amarin wannan ma laysa minhu abinda baya daga cikin sa fa huwa raddun shi abin juyarwa ne wannan hadisi kamar yadda na faɗa hadisi ne na uwar muminai na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda hadisin kuma Imam Ahmad ya fitar da shi kafin Imam Ahmad Imam al-Bukhari da Muslim din sun fitar da shi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2697 Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1718 hakan Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi shi ma a mujalladi na biyu shafi na 240 da kuma shafi na 270 yan uwa wannan hadisi hadisi ne mai matukar fa'ida mai matukar girma kamar yadda dukkanin malaman hadisi suka amince da haka wannan hadisi kamar yadda imamu Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullah yake fada yake cewa hadal hadis aslun min usulil islam wa qa'idatun min qawa'idihi yace wa yasluhu ay yusamma bi nisbi adillati alislam yace wannan hadisi asali ne daga cikin asaloli na addinin musulunci gaba daya kuma ka'ida ce daga cikin ka'idodin addinin musulunci yace kayyama inganta wannan hadisi a kiraye shi shine rabin dalile na shari'ar musulunci gaba daya saboda girman wannan hadisi Imam An-Nawawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama kamar yadda kuka san Imam An-Nawawi ya kawo wannan hadisi a cikin 40 hadisi nasa to akwai sharhi da shi Imam Nawawi yayi da kansa littafin sa na arba'una hadisi a ciki yake cewa hadal hadithu qa'idatun 'azimatun min qawa'id al-islam yace kaga wannan hadisi wata ka'ida ce mai girma daga cikin ka'idoji na addinin musulunci wa innahu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi kuma na ɗaya daga cikin tattararrun kalmomi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace sarihun fi raddil bid'i wal khurafat yace hadisi ne da yake ƙarara wajen bayani game da raddin kowace irin bid'a da kowane irin shirme wal mukhtara'at da dukkanin abubuwan da aka kirkiro aka shigo da su cikin addinin musulunci hadisin shi kadan ka ajiye shi a gaba zai yi raddin su insha Allah ta'ala gaba ɗayan su wa huwa mimma yu'tana bi hibdihi wa isti'malihi fi ibtalil munkarat Imam Nawawi yace kuma hadisi ne da malamai sun ba da himma kwarai wajen lura da shi da kiyaye shi wajen amfani da shi wajen lalata duk abin da yake munkari ne mara kyau Allama Muhammad Nasir al-Sa'idi Allah madaukakin sarki masa rahama a cikin littafin sa Bahajatu Qulubil Abrar littafi ne da yake da alaka da aqida da ya kawo wannan hadisin sai yake cewa hadisin innamal a'malu binniyati na farkon arba'una hadisi ko arba'una nawawi wannan hadisi yace mizanun lil a'malil batina yace mizani ne da zaka iya auna kowanne irin aiki na batini dan hadisi ne da yake bayani akan niyya kaga niyya kuma boye take yace wa hadisu aisha amma hadisin na aisha Allah kara mata yarda wannan hadisin da muka karanta kenan yace shi kuma mizanun lil a'malil zahira shi kuma mizani ne da zaka auna ayyuka na zahiri da shi yace fa fihi ma al ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wa sallam yace a cikin hadisan guda biyu na farko zaka samu ikhlasi yin aiki ga wanda ake bautatawa shine Allah madaukakin sarki sannan kuma zaka samu al mutaba'atu yin biyayya lir rasul ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na farko na nuna maka duk aikin da kai shi ba dan Allah ba babu ruwan Allah da shi hadisi na biyu kuma yana maka bayani akan duk aikin da kai shi ba bisa koyarwar manzon Allah ba babu ruwan Allah da shi sallallahu alaihi wa sallam kaga hadisan guda biyu sun dauki gabarar fito maka da abubuwan da malami suke cewa sharadin karba aiki kenan ko shurutu qabulil amal shar'in da dole ne sai aikin ka ya cika sannan Allah madaukakin sarki zai karbe shi dole sai kai aiki dan Allah sannan sai kai yadda manzon Allah ya koyar ira da aminci tsara tabbata a gare shi to wadannan hadisai guda biyu suka tattara maka innamal a'malu binniyat man ahdasa fi amrina hadha to da ka wannan hadisi shi kadai yan uwa malami suka ce na ɗaya daga cikin hadisan da suke guda hudu ko guda uku ko guda biyar gargwadon yadda kowanne malami suka raba shi wanda suka ce alaiha madarul islam akan wadannan hadisai dukkanin addinin musulunci yake kaiwa ya komowa suka ce dukkanin hadisi wata magana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taba fada idan ka dunkule ta ka haɗe ta a waje guda zaka iya raba ta gida hudu to daga ciki akwai wannan hadisi na man ahdasa fi amrina hadha hadisin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada a cikin sai ce shine man ahdasa dukkanin wanda ya farar ahdasa daga ihdas ne ahdasa yuhdithu ihdasan hadathan fa huwa muhdithu ma'ana fararwa asalin kalmar an yi istiqaqin ta ne daga hadafa shi sa daga aka samu hadisi me ake nufi da hadisi lugatan shine aljadidu in aka ce menene ma'anar hadisi da wata take ce aljadidu sabo kenan sabo yawa to da aka ce ahdasa kaga farar da abinda babu shi kenan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda ya farar da wani abu fi amrina a cikin al'amarinmu ai fi dinina wa shari'atina a cikin addininmu da shari'a da shari'anmu ma'ana ba a cikin komai ba kenan ko Annabi yana bayani abin da ke da alaka da addini, wanda duk ya farar da wani abu a cikin al'amarin addinin. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma laysa minhu, irin abin da da babu shi a ciki. Me ake nufi da da babu shi a ciki? Babu shi a cikin Al-Qur'ani, babu shi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba su ne addini ba, su ne addini. Duk abin da baya cikin wannan, ya fita daga cikin wannan, to lallai ne ba addinin musulunci bane. Lallai ne sai ka samu masa wata mashiga daban, amma baya cikin addinin musulunci. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wanda ya farar da wani al'amari a cikin al'amarin addinin mu wanda baya cikin sa, sai ce fa huwa raddun. Wannan abin da ya farar da shi din abin juyarwa ne. Raddun wannan mazdari ne, e radda ya ruddu raddan, fa huwa mardudun. Idan kana so ka ce ismul fa'il kenan, ismul maf'ul shine mardudun. To kaga sai aka kawo mazdari a matsayin ismul maf'ul domin karfafawa. Duk wanda ya farar da wani al'amari a cikin addinin mu na musulunci wanda baya daga cikin sa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce wannan abin da ya farar da shi din fa huwa mardudun, abin juyarwa ne, ba za a karba masa ba, ba za a bashi lada a kansa ba. Shi ne abin da hadisin yake nufi. Ɗayar wayar kuma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Shi ma dai wancan ya bayani akan ihdaf, farar da wani abu, wannan kuma sai amfani da aiki, wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu a cikinsa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi ce fa huwa raddun, shi abin juyarwa ne. To wannan hadisi ya shafi duk wani al'amari da ka sani na addini, kowanne iri ne, matukar babu koyarwar Allah subhanahu wa ta'ala a ciki, babu sutamfin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi a kansa, to babu ruwan Allah da shi, kowanne irin aiki ne. Ina fata an fahimta ya uwa. To anan wajen mu dawo karatun mu, menene alaƙar sa da babin da muke karatu? Muna bayani akan babin me ghashul imamir ra'iyata, ko shugaba ya ha'inci wanda yake shugabanci da kuma zaluntar su. Me alaƙar sa da wannan hadisi? Shine duk wata doka ko wata ka'ida ko wani hukunci da shugaba zai kirkiro ya shigo da shi cikin wanda yake shugabanta, wanda babu shi a cikin addinin musulunci, Allah bai kawo shi ba, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyar ba, wannan abin juyarwa ne. Yan uwan fahimta abin da kyau ko? Kun ga ya shiga cikin me? Ya shiga cikin zalunci. Duk wata doka ko wani hukunci da wani shugaba, kun san shugaba abin da yasa malam ya kawo hadisin a nan wajen, saboda shugaba na ɗaya daga cikin mafi ƙarfin ikon da in ya ga dama in ya kawo doka, ko kana so ko baka so sai ka bi. Ba haka bane, te maka daɗi ba te maka daɗi ba, te maka kyau ba te maka kyau ba, shi dai sai ka bi. Saboda me? Yana da sulta a hannunsa, yana da iko a hannunsa. Idan ka ki sai a tirsasa ka ta hanyar ƴan sanda da waɗanda suke da kaki ko abin da ya kama da haka, sai a tilasta ka sai ka bi. To shi yasa sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace, to duk wanda ya farar da wani al'amari, wani abu a cikin al'amarin mu na addini wanda baya cikin sa, to abin juyarwa ne. Ma'ana kai shugaba ka sani duk ƙarfin ikon da aka baka na shugabanci, zaka tsaya ne ala hududillahi, akan iyakokin Allah madaukakin sarki. Kada kaga kana da ikon da zaka hana wani abu da addini yazo da shi, ko ka farar da wani abu da addini yazo, addini bai zo da shi ba, wannan addini musulunci ba zai karba ba. Bari mu baku misali. Yanzu wata biyu da suka wuce mun fita daga watan da ake ce masa watan Maulidi, haka ne ko? To kaga Maulidi, wanda ya fara kirkiro Maulidi wani sarki ne. Wasu daga cikin malamai suka ce Shi'a ne Ubaidiyun, Shi'a Ubaidiyun Fatimiyun su suka fara kirkiro Maulidi. Wasu kuma suka ce a wani sarki ne mai suna Abu Sa'idin Al-Khawkambari shi ya fara yinsa. To me yasa ya tasiri? Saboda sarki ne, yana da ikon da zai jibintawa mutane shi dole su, ko suna so ko ba sa so. Yanzu bari mu baku misali. A ƙasar nan Najeriya, idan yanzu Disamba za mu shiga, idan Kirsimeti ta zo, fedar da gama tana bada hutu ko bata bayarwa? Kuma dole sai ka huta, ko kana so ko baka so. Ba haka bane? Ka isa ka take dole sai ka je ka shiga office ka aiki. Kaga sun ba din kenan. Kaga mu mun san Kirsimeti abu ne da yake ya ci karo da addinin mu a matsayin mu na musulmi. Tunda biki ne da suke wai na murnar haihuwar Allah. Tunda Annabi Isa mai a wajen su Allah ne.
to saboda Allah wani irin Allah ne ake mun haihuwar sa kuma to kaga wannan ayat ta karo ma da hankali balle ballantana ma tunani mai kyau ballantana addini ina ba ta an fahimta to kaga ba mu yaddare shi ba amma kuma haka aka zo aka ba mana sai kai har ma saboda kai kai ne ka rinka yin posting a waya kana cewa happy christmas happy xmas kana ta yasu ba daidai bane eh ba daidai bane duk abin da yake da alaka da addini ba za ka ta yasu ba ba za ka ta arna ba duk abin da yake da alaka da addinin su amma abu ne na zamantakewa tsakanin ka da su wannan babu laifi eh misali idan haihuwa aka yi masa biki zai yi aurar da ya ko shi ne ya aure ko wani abu na bakin ciki ya same shi ka je ka taya shi jaje duk babu laifi la yanhaakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim sai Allah ce me an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim babu laifi ka kyautata musu ku kyakkyawan mu'amala da su ƴan uwa amma banda addini idan abu ya shafi addini lakum dinukum waliyadin haka Allah ce da annabinsa tsira da aminci tsara sabbata a gare shi sai duk abin da ya shafi addini to irin wannan abubuwan babu kara a ciki eh babu kara sai ka ce wani mu addini mu ya hana maka zaga sai ka yi hakuri shikenan abin da ya kamata kenan to kaga shugabanci yana da ƙarfi wajen shar'anta ko samar da abin da Allah madaukakin sarki bai kawo shi ba annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi bai zo da shi ba sai wani shugaba ya zo da shi to su shugaba ya sani cewa ko guda dubu ya kawo irin dokokin nan rusassu ne watsatsu ne a wajen Allah madaukakin sarki fa huwa raddun fa huwa mardudun alayhi ina ba ta an gane abun juyarwa ne a gare shi saboda kan wanda abin da yake da alaka da addini lalle ne wannan hadisin ya buga maka wata irin kusa akan sa shine lalle ka duba ka ga Allah madaukakin sarki ya ce ayi shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi to shikenan sai ka aikata shi idan kai iya bincikenka baka samu ba to sai ka kyale musu kayan su me yasa saboda man adata fi amrina haza malamai suka ce ko dai mutun ya kirkiro abin da yake sabo wanda da babu shi kwata-kwata babu shi shi ya kirkiro kayan sa ya kera shi kuma ya fito da shi ya ce mutane su yi ibada ne ya samu lada ko abin da yana da asali addini amma sai ya canza masa siffa misali sallah tana da asali addini kowa ya sani to amma sai mutun ya kirkiro wata sallah ta musamman sai ya ce ana sallah kowace juma'a misali ya ce duk kowace juma'a bayan sallar magariba ana yin sallar nafila raka'a uku uku ko raka'a hurhudu ko raka'a shida shida ya faɗi wani adadi to kaga wannan siffar da adadin yadda ya kawo shi sai a ce to lallai sai ya kawo hujja daga manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare sai ya ce maka sallah ce babu kyau sai ka ce a'a dan uwa ba sallah ce ba ta da kyau ba kaifiyar da ka kawo ne da siffar ce ba su da kyau ina fata an fahimta kun ga wasu da yawa daga cikin mutane haka suke cewa an ka ce musu abu kaza babu kyau sai ya ce maka to sallah ce babu kyau zikirin ne babu kyau sai ka ce masa a'a ba sallah ce babu kyau ba zikiri ne babu kyau ba addu'a ce ba kyau ba amma yadda ka yi shi ne annabi bai ce ayi ba yanzu misali karatun alqur'ani daidai ne ko ba daidai bane daidai ne da lada a kansa to amma wasu sai suka mai da shi idan mutum yana da wata bukata ko mutum yana da wani abin da ya dame shi ko mutum yayi sabon gida ko zai tare a sabon gida sai ya tara mutane sai a zo a sauka alqur'ani a rabu alqur'ani sai a sauka sai a biya su sai kuma a yanka ina fata an fahimta to wani ka ce masa wannan bid'a ce sai ya ce maka qur'ani ne karanta qur'ani ne babu kyau sai ka ce masa a'a ba karatun alqur'ani ne babu kyau ba amma ai na ka samu in za a tare a gida a zo a tara mutane a karanta alqur'ani shin su manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi ba wanda ya taba tarewa a wani gida an taba samu sun je sun tara mutane sun yi sauka ɗan uwa na fata ana fahimta to irin waɗannan abubuwan ka shigo da wani abu wannan kaga asalin sa akwai shi a cikin addini amma wani abu ne mutum ya shigo da shi ya canza ko ya masa kaifiya ko wani zikiri da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayi adadi kaza kai sai ka wuce ko kuma ka rage to duk wannan na ɗaya daga cikin abin da malamai suke irga shi a matsayin bid'a lalle ne matsayin kai musulmi ne to ka tsaya inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaye da kai Allah madaukakin sarki ya samu dace wa qala aidan haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ومن احدث حدثا دكان وندي فارد وان ابن فاروا aw awa muhdisan ko kuma ya bada kariya ga mabarnaci ya bada mafaka ga wanda yake mabarnaci ne mai sabo fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace tsinuwar Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mala'ikun Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mutane duka ta tabbata a kansa la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adlan Allah mun dauke sarki ba zai karba daga gare shi ba farillarsa ko nafilarsa duk Allah ba zai karba ba wannan hadisi yan uwa kun ga shi ma kusan makamancin wanda ya gabata ne abubuwa guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jera na farko yace man ahdasa wa man ahdasa hadasan wanda ya farar da wani abun fararwa shine irin bayanin da muka yi a baya duk wani hukunci ko wata doka da mutum zai kirkiro wacce ta ci karo da dokar Allah ta ci karo da hukuncin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ya shiga cikin wannan hadisi haka nan bangare ne biyu wa man awa aw awa muhdisan ko kuma ya bada kariya ya bada mafaka ga mai laifi in aka ce bada mafaka ga mai laifi ya shafi abubuwa guda biyu ko dai ka boye shi mutum mai laifi ne yayi laifin da ya kamata a ce a masa hukunci yayi kisan kai ana buƙatar a kama shi a masa hukuncin da ya dace da shi annabsu bin nafsi sai ka dauke shi ka je ka boye shi ko ka biya masa kuɗin jirgi ya gudu ko kai duk yadda za a yi kai yadda za a yi dai ka boye shi ko wani abu makamancin haka ko kuma abu na biyu ya kasance kana da ƙarfin faɗa a ji kana da iko sai ka san yadda za a yi ka shiga ka fita ka lalata maganar ita ma awa mawdisan ne ko kuma lauya ne kai ka iya surutu a gaban alƙali saboda haka mutum ka san mai laifi ne fasiki ne fajiri ne ya ci haƙƙin mutane ya zubar da jinin mutane yayi abin da ba daidai ba sai je dauke kai biya kai baka kuɗi sai ka zo gaban alƙali ka tsaya ka kare shi wannan hadisin ya shafa mutum ɗan uwan fahimci wannan da kyau ya shiga cikin man awa muhdisan ko aw awa muhdisan wanda ya bada kariya ga mai laifi duk ya shiga ciki duk wani irin mai laifi duk kowane irin mai laifi ya shiga cikin muhdis mutum ka san mai laifi ne ka san mara gaskiya ne amma yazo ya same ka ya ce maka yana buƙatar ka kare shi wato irin wannan ka san su lauyoyin ma sai sun tambaye shi cewa ka gaya mana gaskiya me ka aikata shi zai gaya masa duk abin da yayi ya ce nayi kaza ni na kashe shi ko ba ni na kashe shi ba ko ni na karbi kuɗin duk abin da yana ha'inci da rashin gaskiya zai gaya wa lawyer wai zai gaya masa ne fa dan shi lauyoyin ya san hanyar da zai bi ya kare shi ya hana daure shi ya hana ai masa hukuncin da ya kamata ko da ba hukuncin Allah ba constitutionally ya bar shi a masa hukuncin da zai masa amma sai ya karba kudin sa ya je tsaya a gama alƙali ya ta dogon turanci yana kare mai laifi Allah ya tsine masa albarka irin wannan kaga wannan abu ne da yake dabi'ar da yawa daga cikin mu yanzu akwai mutanen da suke da yawa a cikin al'ummar mu suna nan a babdalo ne su duk abin da za su ba wanda ya isa musu komai wallahi suna nan idan ka zo ana cewa a kama wani a kai shi gidan gyaran hali a kai shi kaza to ba shi da gata fa Allah gatanka ba sosai bane amma kana da gata za ka yi duk abin da za ka ci dubu ne kawai sai ceto a ƙasar nan dai ƙasar nan ta mu haka take mutum zai yi duk abin da zai kuma shikenan dan sai kawai zai wuce Allah madaukakin sarki ya kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk wannan shine halin sa to fa alaihi la'natullahi la'antar Allah ta tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya nesanta shi daga rahamar sa ya kore shi daga jin kansa ba shi ba rahamar Allah madaukakin sarki wal mala'ikati mala'ikun Allah ma sun tsine masa albarka duka wan nasi ajma'ina dukkanin mutane duka su ma sun tsine masa albarka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce abin ba anan ya tsaya ba la yaqbalu Allahu minhu Allah madaukakin sarki ba zai karba daga gare shi ba sarfan farillarsa wala adlan ko kuma nafilarsa haka wasu daga cikin malamai suka fassara sarfan farilla adlan nafila wasu kuma suka akasa suka ce sarfan ita ce nafila adlan ita ce farilla wasu kuma suka ce abinda ake nufi la yaqbalullahu minhu sarfan, Allah madaukakin sarki ba zai karbi as-sarfu ay at-taubatu, duk tuban da zai Allah madaukakin sarki ba zai karba babu ruwansa da shi. Wala adlan, Allah madaukakin sarki ba zai karba al-adl, anan bi ma'ana al-fidyah, shine fansar sa. Babu wanda Allah madaukakin sarki zai ba fansar sa, ba za a fanshe shi ba sai ya dandana kudarsa game da laifin da ya aikata. Kaga laifin ba kadan bane kenan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa, hadisi mai lamba ta 1870. Imam Muslim shi ma ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa, hadisi mai lamba ta 1370. Al-Imam Abu Dawud shi ma ya fitar da shi, hadisi mai lamba ta 3179. Hadisi ne ingantacce, muttafaqun alayhi. Wa fil hadisi aidan, hakanan mala yace ya zo a cikin hadisi ya zo a cikin hadisi, man la yarham la yurham, man la yarhamu la yurhamu. Annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace man la yarham, wanda duk baya jin kai la yurhamu, shi ma ba za a ji kansa ba. Ina fata an gane. Wanda duk baya jin kai sai aka shafe, sai aka shafe maf'ulin, ba a faɗi wanda za a ji kansa ba, shi ma kuma ba za a ji kansa ba, sai aka shafe shi ma wanda zai ji kan, aka nan kuma aka shafe fa'il, ba za a shafe, ba za a ji kansa ba. To hadisi na gaba kuma sai ya fassara, sai ya ce la yarhamullahu man la yarhamun nasa, zance ba ya fito ba. La yarhamullahu, Allah madaukakin sarki shine mai jin kan, to ba zai ji kan duk wanda la yarhamun nasa, baya jin kan mutane ba. Shikenan, kama tudin tudan aljaza'u min jinsil amal, idan Allah madaukakin sarki ya baka shugabanci babba da matsakaici da wanda yake dan karami, ka tausayawa na kasa da kai, ka ji kansu, kalausa sa musu, suka samu abin da ya kamata su samu ta bangaren ka, to kai ma Allah madaukakin sarki haka zai rika kallon ka, yana tausaya maka duk lokacin da ka shiga matsi, Allah madaukakin sarki zai buka maka. Wato shugabanci ɗan uwa, akwai advantages da yawa a ciki wallahi. Idan shugaba yayi adalci, ya kyautatawa mutane, wallahi idan ya shiga kunci da damuwa, Allah madaukakin sarki shi kuma zai kawo masa dauki, ba sai ya roki Allah ba. Wallahi ɗan uwa, idan shugaba ya dauki gabarar mulkin da take wayansa, ya sauke ta yadda ya kamata, mutane suna jin dadi, ba sa cikin wahala, ba sa cikin kunci, ba ya tausaya musu ba, ba ya ji kansa ba, to wallahi ɗan uwa, ina hada muku haddarin tsuwa, idan zai shiga cikin bala'i ba sai ya daga hannu ba, Allah zai fitar da shi. Ka'ida ce da manzon Allah ya faɗa, magana za ta tashi ba. La yarhamullahu man la yarhamun nasa, Allah baya jin kan, ko ba zai ji kan wanda duk baya jin kan mutane ba. Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon jin kan mutane ɗan uwa. Wannan hadisi da na farkon da na biyu dukkanin su ingantacce ne, hadisi ne na Bukhari da Muslim, dukkanin su muttafaqun alaihi. Na farko hadisin Abu Huraira ne, Allah ya kara masa yarda. Na biyu kuma hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali, shi ma Allah ya kara masa yarda. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce al-imamu al-adilu yadhilluhu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce al-imamu al-adilu, sifa da mausuf kenan, shugaba mai adalci, yadhilluhu Allah, Allah madaukakin sarki zai sa shi a cikin inuwa, fi dhillihi, a cikin inuwarsa, inuwar da take ta Allah madaukakin sarki ce. Wannan lokaci shine yawma la dhilla, ayinin da babu wata inuwa kwata kwata duk fadin duniya, illa dhilluhu, sai wannan inuwar ta Allah madaukakin sarki. Dan uwa an fahimta, lokacin da babu wata inuwa duk duniya, shi yasa na karamin mai tawa, duk duniya babu wata inuwa sai inuwar Allah madaukakin sarki. Wannan lokaci ne kenan, lokacin tashin kiyama. wani zai ce a to ya za ba za samu inuwa ba to ta za aka samu inuwa yanzu me yake baka inuwa ko dai bishiya ko gini ko wani abu makamancin haka ko to babu su duk babu su kasar dukan ita kanta kasar ma an canza ta ballantana abin da yake kanta kasar ma an canza ta Allah madaukakin sarki ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat ranar da za a canza wannan samar kasan da samai duka za a canza su wannan kasar da muka taka muka kai muka komo ba ita ce za ta tashi al-kiyama akanta ba Allah madaukakin sarki zai sa a canza ta subhanahu wa ta'ala eh malamai suka ce za a nade ta kamar yadda ake nade ta tabarma a nade ta a su kuma a shimfida wata kasar da babu tudu ko kwari a kanta babu tudu ko kwari a kanta was'alunaka an jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an sabsafa la tara fiha iwajan wala amta haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace suna tambaye ka game da duwatsu ka ga musu cewa ranar tashin alkiyama idan Allah ya tashi alkiyama sai nike su za a yi nikewa ba dutse koguna da ruwa Allah madaukakin sarki zai kona su wa idhal biharu fujirat wa idhal biharu fujirat wani wajen kuma sujirat ba idan kogi aka yi me an san me al infijar me al infijar shine yadda ba me yake fashewa shine al infijar sujirat kuma shine kamar konewa ruwan ya kone ya tafi gaba daya haka za a nemi ruwa gaba daya a rasa kaga ba dutse ba bishiya ba gida komai babu akan kasar haka kasar za ta dawo gaba daya to a lokacin ne Allah subhanahu wataala zai sa a sassauto da rana gwargwadon mil daya zuwa kan mutane to a wannan lokaci kamar yadda ne bayani wancan satin naji ko wani satin ne gumi zai ta zuba wa mutane ko to a wannan lokaci kowa abin da yake bukata inuwar da zai samu ya fake to a lokacin babu wata inuwa sai inuwar Allah madaukakin sarki Allah ya samu daga ciki to a lokacin ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu akwai wasu dangi na mutum bakwai wanda Allah madaukakin sarki zai sa su a inuwar sa ranar da babu wata inuwa sai inuwar sa dangi ne na mutum bakwai duk wanda ba su ba ba wanda zai shiga wannan inuwar su kadai Allah madaukakin sarki zai zaba duk wanda ya shiga daya daga ciki sai Allah madaukakin sarki ya zabo su da wasu a sasa a cikin inuwa lokacin da ake cikin wancan bala'i da masifar nagumi da zafin rana yana tafarfasa kwakwalen mutane su ba sa ciki na farko da manzon Allah ya fara ambata tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne imamun adilu shine da farko da annabi ya fara ambata shugaba mai adalci shi zai fara shiga cikin wannan inuwar kaga ranar adalci kenan kaga shugaba yana da rana shugabanci yana da rana amma idan ka bi shi yadda ya kamata in ko baka bi shi yadda ya kamata ba to yafi kuma bala'i da masifa kuma Allah ya kiyaye daga cikin wanda ya shiga wannan inuwar akwai washabun nasha'a fi ta'atillah matashi ko saurayin da ya taso akan biyayya wa Allah madaukakin sarki matasa an san galibi lokacin da mutum yake shekarun kuruciya galibi shekaru ne na karkacewa shekaru ne na baudewa shekaru ne da yara suke shiga cikin wani hali galibi sai wanda Allah madaukakin sarki ya jikai da wahala kaga yaro lokacin da yake shekarun balagan nan 16 17 18 20 din nan to sai a hankali eh kowa kallon sa yake kawo sai a hankali to irin wannan shekarun kuma sai a sha a yaro taso akan addini kullun shine masallaci kullun shine zuwa karatu shine biyayya wa iyayensa duk wani amarin ki ba za a same shi a ciki ba to kaga irin waɗannan samarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai za a zabo su saboda abin da suke nabajinta a sasu a cikin wucin inuwar za a sasu a ciki daga ciki akwai wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid akwai mutumin da zuciyarsa kullun tana rataye da masallaci an fahimta yawa ba wai kullun yana zaune a cikin masallaci bane a ai za a je sana'a ko yawa za a je aiki za a je sana'a za a je aiki da sauransu amma abin da ake nufi shine zuciyarsa tana tare da kwadayin zuwa masallaci abinda yake jira kawai a kiran sallah ta masallaci ko daushe da yaji an yi kiran sallah zai bar abinda yake komai muhimmancin sai ta masallaci da yaje in ya gama sallar sai yana fulfulinsa sai ya fito ya ci gaba da sana'arsa da neman da aikin sa yaje ya ci gaba yana jira a ƙara kiran sallah ya koma masallaci zuciyarsa tana rataye da ina da masallaci to dan uwa idan haka kake kai ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a maka albashir kana cikin wanda za a sa a cikin watan inuwar ranar da babu wata inuwa ce inuwar Allah subhanahu wata'ala daga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa radulani tahabbani fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi akwai mutane guda biyu da babu abin da ya hada su sai Allah madaukakin sarki ba neman duniya ya hada su ba ba neman arziki ya hada su na wani abu na duniya ba abin da ya hada su shine kai harkar Allah madaukakin sarki sun hadu saboda Allah madaukakin sarki kuma har suka rabu sun rabu ne saboda Allah madaukakin sarki babu cin dunduniyar juna babu munafantar juna Allah ya hada su kuma harkar Allah suke kaga irin wannan abokai abota dan Allah abota saboda Allah to ranar tashin alkiyama sai dai ku tashi ku ganku a cikin wancan imatal arshi in Allah madaukakin sarki ya yarda so da ka duk wanda zaka yi abota da shi duk wanda zaka zauna da shi ka zauna da shi dan Allah ya kasance kuma harka Allah ce take zo mu tafi karatu zo mu tafi masallaci zo mu je ziyara zo mu je sada zumunci zo mu je kaza wannan ita take hada ku amma duk mutumin da ba wannan ce take hada ku ba to baya baya eh baya baya sai dai ko abokin neman sana'a abokin neman arziki wannan ma babu laifi babu laifi tunda shi ba duk da shi ba a ce zai shiga cikin wancan ba amma dai babu laifi a duniyance amma duk mutumin da ba shi da aiki sai ya kai ka inda ba daidai ba wallahi wannan ba aboki bane ka kyale shi ba aboki bane ina ga maka kyale shi in ka ganshi ku gaisa ka wuce ya wuce amma dai abokantaka wanda za ku yawo tare da shi ba shi kada kai tafi tare da shi zo mu tafi kallon bal zo mu tafi gidan gala zo mu tafi gidan inda ake kaza duk inda ba na ba alkhairi bane yake kai ka ina ga maka wannan ba abokin kirki bane Allah ya tsare mu daga cikin mutanen da za su shiga inwal arshi wa rajulun da'atuhum mara'atun zatu mansabin wa jamalin da matar da mutumin da mace ta kirawo shi ma'abociyar kyau sannan kuma ga matsayi ga kima yar manyan mutane ce ta bashi kanta yace mata inni akhafu Allah ina tsoron Allah kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya fi kowanne abin da muka lissafa wuya a ciki sai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye to wanda ya iya kaiwa irin wannan martabar shi ma Allah madaukakin sarki zai sa shi a cikin inuwar sarani da babu wata inuwa sai inuwarsa sai na kusa da ƙarshe wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya ciyar da wani abin ciyarwa ya bada sadaka ya kai matuƙa wajen boye sadakar hatta hannun hagunsa bata san abin da dama sai ya bayar ba saboda yayi ne dan Allah ba dan mutane su gani ba abinda ake nufi mutum ya boye hannunsa na wuya wanda dama ya bayar ba an fahimta ya uwa kinaya ce ne ya kai matuƙa yin abin dan Allah yayi sadaka yayi aikin amma ba ma ya so a san shi ne ba ya so a san shi ne irin yadda wasu bayan Allah suke sadaka kenan zuwa za a yi a kankusa maka kofa ana buɗewa sai a cillo maka abu sai a gudu ba za ka san waye ba da ka buɗa kawai sai ga envelope ne cike da kuɗi waye ka lai oka ta lalibe ba ga waye ba abin da yake so ka san shi bane shi abin da yake so kawai ya baka ka ji daɗi ka amfani da shi shi kenan to shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ya shiga cikin inuwar al'ashira da babu wata inuwa sai inuwarsa sai na ƙarshe ورجل ذكر الله ده mutumin da ya ambaci Allah madaukakin sarki khaliyan shi kadai fafadat aynahu sai idan sa ta zubar da hawaye ba ana mutumin da yake shi kadai ba a gaban mutane bare a ce dan mutane ne shi kadai ne sai ya tuno Allah madaukakin sarki ya tuno azabar Allah madaukakin sarki ya tuno rahamar Allah madaukakin sarki yana buƙatar rahamar Allah madaukakin sarki yana kuma gudun azabar Allah madaukakin sarki sannan kuma shi mutum ne da yake dumu-dumu da zunubai da ya tuna sai ya tausaya wa kansa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki sai ya fashe da kuka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irin wannan shi ma za a sa shi a cikin inuwar arshi dama annabi ya gama wannan hadisi cewa duk idanuwar da ta zubar da ta zubar ta yi kuka saboda Allah ta wuta ba za ta ci ta ba daga cikin idanuwa guda uku da annabi ya lissafa ya ce wuta ba za ta ci su ba har da idanuwar da ta zubar da hawaye saboda Allah madaukakin sarki ko kuma kana karanta alqur'ani shine zakarallahi kana ambatan Allah diya kunshi wannan sai ka karanta ayar azaba sai zuciyarka ta kare saboda ka tano irin azaba da take tattare da masu irin laifinka sai ka fashe da kuka shi ma ya shiga ciki ɗan uwa mu koyi kuka saboda Allah ina gaya mana mu koyi kuka saboda Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwaitar mu yi kuka saboda Allah duk din mazantakarka da jarumtakarka ka kai manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana sallah yana kuka irjinsa yana shishika kai ka ce tukunya ce ta tafasa ya tukunya take in ta tafasa irin zabarkarka da tukunya take irin karar tukunya haka irjin manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam idan yana kuka amma ba saboda Allah haka ake bukata zuciyarka ta karye kai kuka ana so kada mutun ya ce ai ni rabo na da kuka shekara 15 ba burgewa kai ba wani gane yake ai mazantaka ce shi baya kuka a'a kai kuka saboda Allah ana so ko saboda tausayi da jin kai ana kuka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan sa Ibrahim al-Mu'azzam yazo inda ake renan sa ya ganshi yana shishikar mutuwa irin ransa zai fita annabi ya tausaya masa sai ga hawaye idan nan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi Abdullah Abdurrahman dan Auf Allah kara masa yarda yace wa anta ya rasulullah kai ma ya manzon Allah kana kuka Abdurrahman ya san babu kyau kukan mutuwa ya rasulullah kai ma kana kukan mutuwa sai yace yabna auf innaha rahma ya kai dan Auf ba irin wannan kukan aka hana ba wannan jin kai ne kukan da aka hana shine a ranka ihu ana kururuwa ana kiran suna ana wannan shine aka hana amma kuka idanunka su zubar da hawaye wannan babu laifi ɗan uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan mutane guda bakwai ɗan uwa sune Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawarin sa su a cikin inu al'arshi ko kuma inuwar sa kamar yadda yake a wasu hadisan a lokacin da mutane suke tsananin buƙatuwa zuwa ga inuwa Allah madaukakin sarki gaba ɗaya mai sama daga ciki wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi ne na Abu Huraira Allah ya kara masa yarda وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت اغير شي فدا في وانا حديث يتي المقسطون اي ما سو عدلتي كنن ما سو عدلتي على منابر من نور سنا كان وسو منبري ان اوا ان حسكه عند الله اغبن الله وجن الله سبحانه وتعالى عن يمين الرحمن وانا باب شي انا كوكو to a cikin ruwayar akwai wannan an yaminin rahman adaman Allah madaukakin sarki masu adalci suna kan wasu minbarai na haske minbaran kuma suna daman Allah madaukakin sarki ko a duniya ne kaje an ce wannan hannun daman ka ne me ake nufi dan gaban goshi ne kenan to haka za a sa suna daman Allah madaukakin sarki kuma akan wasu minbarai na haske sai annabi ya ce allazina idan kana so ka san suwaye masu adalci sune waɗanda ya adiluna fi hukmihim suke yin adalci a cikin duk hukuncin da zasu wannan ya shafi alƙalin da zai yi hukunci tsakanin mutum biyu ya shafi mai mulkin da zai yi hukunci tsakanin mutanansa ya shafi magidancin da zai yi hukunci tsakanin matansa guda biyu tsakanin ƴaƴansa guda biyu malamin da zai yi hukunci tsakanin ɗalibansa guda biyu ma'aikatan da zai hukunci tsakanin ma'aikatan sa guda biyu duk ya shiga ciki allazina ya'diluna fi hukmihim sune wadanda suke adalci a cikin hukuncin su wa ahlihim kunjiba suke kuma adalci a cikin iyalan su kun ga anan wajen ba iya shugabanni kada ake ciki ba kowa ya ake nufi ba kowa ya shiga ciki sannan wa mawalu da duk wanda suke jibinta shi sai na ga mu kowa ya shiga ciki wannan kai ma zaka iya shiga cikin wannan idan Allah madaukakin sarki ya saka ki yayi abubuwa Allah madaukakin sarki ya ba mu iko za a kera musu wasu minbarori na haske sannan a ajiye musu su a daman Allah subhanahu wataala za su hau su zauna cikin kasaita da isa da an gansu sune masu adalci kenan wanda suke adalci wa wanda suka shugabanta shugaban da ya adalci wanda ya shugabanta ما magidancin da ya adalci wa ƴaƴansa da iyalansa, shugaban da ya adalci wa ma'aikatan da suke ƙarƙashin sa, duka zai shiga cikin sa. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon cin wannan jarabawa. Wannan hadisi ɗin uwa shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi, haka nan Imam Muslim ya fitar da shi, Imam An-Nasa'i, hadisi ne na Abdullah dan Amru dan As, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه الى اليمن ما ليتي عند انم تيراد امنتي ساره تبتا اغريشي ايكي معاذ دان جبل ازوا يمن قال daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada masa shine iyyaka wa karaim amwalihim ahir dinka ina gargadinka wa kara'ima amwalihim da game da mafi kyau mafi tsada manya daga cikin dukiyoyinsu, kada ka ce zaka dauki manya daga cikin dukiyoyinsu. Wattaqi da'watal mazlumi, sannan ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta. Fa innaha, saboda ita addu'ar, laysa bainaha wa bainallahi hijabun, ba ta da shamaki tsakaninta da Allah madaukakin sarki, fata da shamaki. Wannan hadisi ɗin uwa Mu'adh ɗan Jabal, Allah ya ƙara masa yarda, ɗaya daga cikin mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ƙaunarsa ƙauna ta gaske. Wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalli Mu'adh ɗan Jabal ya ce masa, ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka, in ji manzon Allah fa, kai wannan ya taɓa. Ya Mu'adh, annabi ya ce wallahi ina son ka ya Mu'adh, sau uku ya gaya masa wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adh, ya gaya masa sau uku, ya ce zan gaya maka wani abu, kada ka bari a bayan kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika, ya koya masa. Shi sa malamai suka ce din mai dabara ba zai ba wannan addu'ar ba, saboda annabi ya gaya wanda yake so ne, sai da ya gaya masa san da yake masa, sannan ya gaya masa wannan. To bari ku ji, shi annabi zai aika zuwa Yaman a matsayin wanda zai je kira su zuwa ga addinin musulunci. Shi Yaman a lokacin gari ne na Yahudawa, akwai Yahudu. Shi sa sai annabi ta masa innaka ta'ati qauman ahli alkitab, zaka je wajen mutanen da suke ma'abuta littafi ne. Kaga abinda annabi yake sunna masa, mutane ne masu ilimi, suna da wayewa. Sai manzo Allah ya ce falakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya kasance farkon da'awar da zaka fara musu, kiran da zaka fara musu shine kalmar shahada zaka ba su, tauhidi za a jaddada, aqida za a kafa. Eh, shi da abu na farko daman da ake yan uwa. Eh, ko Allah madaukakin sarki zai kai ka zuwa ga wani zan da zaka musuluntar da wasu ko masu fita da awa, farkon abin da ake dasa mutane shine aqida, tauhidi, haƙƙin Allah, haƙƙin manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kowa ya san wannan Allah madaukakin sarki shine mahalicci, ba halicci, ba halittarsa akai ba, kowa wanda ba shi kuma bawansa ne mai masa biyayya. Ina fatan fahimta. Allah ba shi da mataimaki, ba shi da ƙani, ba shi da wa, ba shi da abokin tarayya, ba shi da abokin taya aiki, shi kadai ne kullun qul jallin jal wahdahu la sharika lahu, haka yake. To dole ne mutane su zama, kada wasu mutane su dauka dan wasu na dauka kamar Allah madaukakin sarki yana da wani wanda yake kamar daga Allah sai shi, ba a faɗan haka, a ce ai daga Allah sai wani. Ina fata an fahimta, ma'ana kana nufin daga Allah sai shi kenan, duk wanda ba Allah ba bawan Allah ne. Ina fata an fahimta. Annabawa da manzanni su ne mafiya girma da daraja a wajen Allah madaukakin sarki, to su ma bayan Allah ne, ba haka bane? Haka ne. To shi ne abinda annabi ya ce masa, farkon abinda za ka fara kiransu shi ne shaidawa ba an bautawa da gaskiya, sai Allah, annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Ya ce fa innahum ata'uka li zalika, idan sun maka biyayya akan haka, sun yadda da tauhidi, sun jaddada shi, to sai ka gaya musu cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta masa salloli guda biyar a cikin dare da yini, su ne salloli na farilla da muke guda biyar. Kaga bayan tauhidi sai mai kenan, sai sallah. Haka annabi ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam. Sallah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi sai fa innahum ata'uka lidhalik, idan sun maka biyayya akan haka, to sai ka sanar da su Allah madaukakin sarki ibtaraba alaihim zakata amwalihim, ya farlanta musu fitar da zakka daga dukiyoyinsu. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, kun ji ta hikima annabi ya ce sai ka ga musu cewa za a karbi da zakka daga cikin su amma zakkar za a karba daga mawadatan cikin su ne a kuma kai ta zuwa ga suwa talakawan cikin su daga wannan gaba ɗan uwa na wannan hadisi malami suke cewa ashe baya halatta a karbi zakkar Kano a kai ta Kaduna ɗan uwa an fahimci wannan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim haka annabi yace ana karbar zakkar daga mawadatan su su a kuma mai da ita zuwa ga talakawan su su dai sai idan Kano ta koshi an tabbatar babu mabukacin zakka a Kano sai a kai Kaduna ya kuma an fahimci wannan da kyau wannan shine abin da ya kamata wasu da yin kuskure sai mutun ya fitar da zakka tun daga Saudi Arabia ko wani abu sai ya kawo Kano amma abin da ya kamata shine a fara wadatar da ita daga garin da ake to lokacin da annabi ya gaya masa zakka to sai kada ku manta zakka al'amari ne da ya shafi dukiya sai annabi zai gargade shi game da abin da ya shafi dukiya shine sai annabi ya ce masa iyyaka wa karaima amwalihim inne maka ka shedi da gargadi akan idan zaka karbi zakka kada ka ce zaka rinka karbar zakka daga manya-manya daga cikin dukiyoyin su misali a cikin shanu akwai babba uwar garke akwai matsakaita akwai kanana to kada ka ce daga cikin manyan uwayen garke zaka ringa zabiwa annabi ya ce kada kai wannan shine karaimu amwalihim tunda su wancan karaiba kudi suke bayarwa ba ko in ka ji an ce zakka galibi zakka ce ta kayan amfanin gona da ta dabbobi annabi ya ce kada kai wannan saboda wannan zalunci ne ana karba ne daga tsaka tsakiya shi sa ka ga duk shekarun dabbobin da shari'a ta ce a bar za ku ga babu shekarun dabbobin da suke manya-manya duk za ku ga haka daga yan shekara biyu ne shekara uku shekara huɗu raƙumi ne ake ba da shekara huɗu amma shanu za ku ga shekara biyu ne shekara uku shekara biyu shekara uku haka ake bayarwa matsakaita ake bayarwa saboda a kiyaye wannan shi ne sai annabi ya ce masa wattaqi da'watal mazlumi saboda ka ji tsoron ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta idan ka ce sai ka ɗauki dukiyarsa mafi girma to zalunci ne kuma ka ji tsoron ka kiyayi addu'ar wanda ka zalunta saboda ita addu'ar wanda ka zalunta ba ta da hijabi tsakaninta da Allah madaukakin sarki wani hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ita addu'ar idan aka yi ta mutum yace Allah ya isa ban yafe ba mutum yana faɗin haka addu'ar za ta tashi kamar girgije tana gudu a cikin sama sai ta je gaban Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala zai ce da addu'ar bi'izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahini Allah zai ce nayi rantsuwa da izzata da buwayata da girmana wallahi sai na taimake ki ko da bayan wani lokaci ne ma'ana wanda aka zalunta Allah madaukakin sarki zai ce wallahi sai ya taimake shi ko da bayan wani lokaci ne kaga akwai matsala to shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargade mu akan duk wanda yake da wani nauyi akan sa lalle ya kiyaye duk wanda yake da nauyi akan sa lalle ya kiyaye saboda me saboda a cikin wanda kake zalunci kake shugabanta akwai wanda idan aka zalunce shi in yace maka Allah ya isa wallahi sai ka lalace in yace maka Allah ya isa ban yafi ba shikenan ya cuce ka ya gama da kai haka al'amarin yake to yanzu shugabannin da suke jagorancin mutane duk yawan su idan suka zalunci mutane duk wanda ya daga hannu yace Allah ya isa wallahi sai Allah ya saka masa sai Allah ya saka masa kai ko baka faɗa ba ma inda ya zalunce ka sai Allah madaukakin sarki ya saka maka kuma wannan abin sai ya tabbata kaga wannan hadisi lalle hadisi ne mai ban tsoro kwarai da gaske ga duk wanda yake akwai wani al'amari na mutane akan sa ya kiyaye saboda addu'ar wanda aka zalunta akwai matsala kai kada ka sake mutum ya ce maka Allah ya isa duk yadda za a yi ka lallaba shi ka bashi hakuri kai ya hakura ya janye Allah ya isa nan ba ta da dadi kwata kwata wasu mutane sai ka sun ce kai Allah ya isa kawai kanta wani ka dora ba da in suka yi maka abu ka ce Allah ya sai ya ce wa kanta wani ka dora Allah ya shirye da mu gaba daya wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi ne da yake ingantacce Muslim ma ya fitar da shi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi Al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisin hadisi ne kuma wannan hadisin ne shi karanta yawa hadisi ne na Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ka'ab ibn ujra ya kai ka'ab dan ujra a'azaka allah min imarati as-sufaha annabi ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa ko mun yi tsallake ko mun yi tsallake warai da gaske mun yi tsallake ma sosai kuwa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi sai salafatun dangin mutane guda uku la yukallimuhum allah yawm alqiyama Allah madaukakin sarki ba zai magana da su ranar tashin alqiyama ba fa zakara minhum almalik alkazzab sai annabi ambata daga cikin su akwai shugaba makareci wannan hadisi mun karanta shi a baya ko an gabatar da shi hadisi ne ingantacce wa qala hakan annabi tsira da aminci su arta tabbata a gare shi faɗa cikin wannan hadisi sai innakum satahrisuna ala alimarati lallai ku inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za ku rinka kwadayin mulki za ku rinka kwadayin shugabanci wa satakunu nadamatan yawmal qiyama shi kuma mulkin zai kasance muku nadama ne ranar tashin alqiyama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi wannan hadisi shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na nuna mana ɗaya daga cikin illolin kwaɗayin shugabanci ko neman sa annabi ya gaya mana cewa lalle ranar ƙarshen duniya za a samu mutane su rinƙa kwaɗayin shugabanci suna neman sa ta kowace irin hanya alhirsu ala shay shine kwaɗayin sa mutum zai iya bada komai nasa ya samu mulki zai iya asarar rayukan mutane ya samu mulki zai iya barnatar da dukiya kowace iri sai ya samu mulki annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi yace amma matsalar shine shi mulkin zai kasance nadama ce ga waɗanda suka yi shi ranar tashin alkiyama wa fihi aidan hakanan annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ya faɗa a cikin hadisi yace wa inna wallahi la nuwalli hadha al'amala ahadan sa'alahu annabi yace mu su manzon Allah ina rantsuwa da Allah la nuwalli hadha al'amala ba ma jibintar da wannan al'amari ba ma bada shi ahadan ga wani sa'alahu da ya tambaye shi aw ahadan harisa alaihi ko wani da muka ga alamu akwai kwaɗayin mulki a tattare da shi ba za mu bashi ba da kuwa kun ji ɗaya daga cikin hanyoyin neman mulki duk mutumin da zai yi tambaya ka'ida shi ne ka a bashi ko mutumin da aka ga yana kwaɗayi shi ma ka a bashi wai ya ce ta ɗan ƙwarar da hadisin Jabir ɗan Abdullahi ne Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda a gaskiya ne wannan hadisi ne na Abu Musa al-Ash'ari Allah ƙara masa yarda yadda abin yake shine Abu Musa al-Ash'ari ya shiga wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi da wasu ƴaƴan baffanninsa guda biyu to su ayyan baffanin nasu akwai abin da suka akwai abin da yake so wajen annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka shiga suka samu waje suka zauna sai suke manzon Allah bayani ɗaya fara ga annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah da Allah dan samu wani waje mana dan makala ne a cikin mulki an gane a dan samu wani waje mai dan abin da dai a dan sashi shi ma ɗayan sai ya faɗi irin abin da wannan ya faɗa dan uwan sai ya faɗa to shine sai annabi ya ga musu wannan magana sai ce mu annabi sai da ya rantsuwa yace mu wallahi ba ma jibintar da wannan al'amari na shugabanci na gwamna ko commissioner ko SA ko SSA ko menene dai da sauransu ba ma ba da shi ga wani da ya tambaye shi zai ce a bashi ba za a bashi ba ko wanda muka ga alamu yana kwadayin sa so yake yi ba za mu bashi ba ina fata an gane akwai sahabi Abdurrahman ibn Samura shine annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi kalle shi yace ya Abdurrahman ibn Samura yace la tasal al-imara yace ya kai Abdurrahman dan Samura kada ka sake ka roki shugabanci yace fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatan u'inta alaiha yace yadda al'amari yake shine idan aka baka shugabanci ba tambaya kai ba kawai gani akai ka dace mutane suka kalli gurgurdan dabi'unka da halayenka da kyautatawarka da yadda kake bayarwa ba a tambaye ka ba suka zo suka ce sai kai Allah taimake ka kai annabi yace to Allah zai taimake ka akan mulkin nan kai nasara akan sa inji manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi wa'inta alaiha za a taimake ka akan wannan shugaban akan wannan shugabancin sai annabi yace wa in utitaha am mas'alatin amma in ka sake aka baka shugabanci dan tambaya roƙa kai bi kai kudi ka rika bayarwa annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi yace wakilta ilaiha za a kyale ka tare da shi Allah zai zara hannunsa daga mulkinka shine wakilta ilaiha da waɗannan hadisi ɗan uwa da ire-iren su malamai suka ce haramun ne ba daidai bane mutum ya je nemi shugabanci an kuma mutum ya je nema to ba za a bashi ba duk wanda ya zo ya ce ka zabe ni ba za ka zabe shi ba amma nan akwai istisna'i wasu daga cikin malami suna cewa wani zai iya ce maka annabi Yusuf alaihi salam a kissar sa da Allah subhanahu wataala ya bayar mu a cikin surat Yusuf lokacin da ya fito daga cikin kurkuku aka tabbatar da shi ne mai gaskiya ba waɗancan mata ba da wannan sarki ya ce masa a za mu sanya ka daga cikin masu gudanarwa ko wani abu makamancin haka sai annabi Yusuf ya ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni ma hafizun alim annabi Yusuf ya ce ka sanya ni a matsayin mai tsaron taskar kasa ka sanya ni ministan da nake kula da abin da ya shafi arziki ko abin da ya shafi abinci ko abin da ya kama da haka yace domin ni hafizun mai kiyayewa ne kuma alimun masani ne wanda zai ce maka to ga annabi Yusuf ya nema kuma ka ce ka alima musu malamai suka zance guda biyu suka ce abu na farko shine wannan abin da annabi Yusuf ya faɗa shar'u man qabalana ne ɗan uwa kun san shar'u man qabalana shine shari'a wanda suka gabace mu shari'ar annabi Yusuf daban shari'ar annabi Muhammad daban sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka bane shari'ar annabi Musa daban shari'ar annabi Muhammad daban sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da yawa an haramta su a lokacin annabi Musa amma musu Allah ya daga mana kafa sai aka halatta mana su saboda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne ɗaya daga cikin ku Allah madaukakin sarki ya ajiye masa hanyar shari'a ta tafiya kowanne annabi aqida da tauhidi shine abu daya amma shari'a kuwa ta su daban-daban haka saboda haka annabi Yusuf alaihi salam da yace a sashi a matsayin shugaba wannan shari'a su ce su amma mu a shari'a mu annabi irada amci tsara tabbata a gare shi yace la tasalil imarata kada ka nemi shugabanci ina fata an gane to ya za a yanzu yadda ake zabe yanzu da yadda ake neman mulki ta za a zabi shugaba kenan to ga yadda al'amarin yake malamai suka bada shawara suka ce yadda ya kamata shine asali mutum ba shi zai zo ce da Allah ku taimaka ku zabe ni ba ko ku fito da ni takarar gwamna ko dan majalisa a'a wasu daga cikin mutane dattawa waɗanda aka san ba masu san zuciyar rafa ba ƴan kace su zamu bane masu tsoron Allah suka yaba da ɗabi'unka da halinka suka ga ya kamata ka mulki mutane dan zan mutane za su amfana sai suka same ka suka ce wani ya kamata ka fito kace ban da ra'ayi ka fito akai tayi da har daga ƙarshe dai suka yi convincing ɗinka kai yadda zaka fito to irin wannan yanayi idan har kai yadda zaka fito ɗin kaga asali kai kace kana so ba kai bane to yanayin campaign yanda ake campaign yanzu a Najeriya dole sai ka fito ka zaga gurare ko ka ce musu ga kaza wannan babu laifi idan ka je kai ɗan uwan fahimci abin kuwa idan har wasu suka yadda kai mutumin kirki ne suka ce ka fito yanayin yadda za a yi campaign da yadda za a yi yakin neman zaɓe a Najeriya dole sai ka fito ka zo ka tallata kanka wajen mutane ka yi rali ka je unguwanni ka je mazabu kai kaza to dan kai wannan babu laifi ɗan uwa abin ya fito amma asali asali kai ka fito ka ce a zabe ka shine abin da barami suka ce ba daidai bane. Kawai yanzu misali kamar yadda mutanen mu suke, mutun ya ji ya samu kudin sa ba a san ma ta yadda ya samu su ba, kawai sai zo ya ce fito, sai zo kawai ya ce da mutane zan fito takarar gwamna. Ba ka suke yi ba, akwai kudi a hannunsa kawai, sai zai ba wancan miliyan kaza, ba wannan miliyan, sai ya mutane, mutum bai san shi ba, bai san ɗabi'unsa ba, ya shiga radio ya rinka ƙarya babu tsoron Allah, ya ce a zaɓe shi. To irin wannan shine, irin wannan shine abinda aka hana. Amma dan mutum yayi campaign matukar ya cancanta, wasu suka ga dace, wasu suka fito da shi, wannan babu laifi insha Allahu ta'ala. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi kamar yadda na ambata hadisi ne kuma na Jabir dan Abdullahi ana Abu Musa al-Ash'ari kamar yadda na ambata, kuma ina gani ana zamu dakata yan uwa lokaci da ya take ma mu karasa babun ba insha Allahu ta'ala sai sati mai zuwa. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalamu alaykum wa rahmatullah.